Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da yammacin Laraban nan 27 ga watan Yuli, assalamu alaikum, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook a shayin VOA Hausa, an yi mai kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM, sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Shimrau.
Koyaya 'yan siyasar Afirka da ke halartar manyan tararrukan jam'iyyun Amurka na tsayi da 'yan takarar shugaban ƙasa ke kallon abubuwan da ke faruwa? Sanata Binta Masigarba, 'yan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Adamawa, na ɗaya daga masu halartar babban taron jam'iyyar Democrat. Ko ta yaya ta ga nasarar da Hillary Clinton ta yi?
Abin da ya faru a Amerika, na ga wani sabon lalle ne da Ubangiji Allah yake so nuna mana, banda su mutanen Amerika.
Dr. Aminu Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard shi ma ya ga abin da ya burge shi a tsarin siyasar Amurka.
Zai wahala a nan gurin a yi taron siyasa ka ga wai an yi fashe-fashen kai ko kuma an tada hankali.
Ra'ayinku da Hillary Clinton da Donald Trump, wa ya fi dacewa da shugabancin kasar Amurka? Ga amsoshin wasu daga cikinku a Facebook da kuma Twitter. Ra'ayinku da Hillary Clinton da Donald Trump, wa ya fi dacewa da shugabancin kasar Amurka? Ga amsoshin wasu daga cikinku a Facebook da kuma Twitter.
Hakika kuwa san Hillary Clinton ta yi dacewa saboda ta yi sanin ya kamata, ta yi nagarta kuma ba ta katobara ko barambara ma a zantuttukanta sabanin Trump, wanda ke hudin abin da ya ga dama ba tare da tunanin illar da yin hakan zai haihar ba. Sannan uwa uba kuma shi makin zaman lahiya ne, domin ya ce idan ya zama shugaban kasa zai hana musulmi shiga Amurka, sannan kuma zai gina katanga tsakanin Mexico. Waɗannan dalilai kaɗai sun isa a fahimci cewa Trump hwa ba mai son zaman lahiya ba ne a duniya ma baki ɗaya, ba Amurka kaɗai ba. Saboda haka Hillary Clinton ta yi dacewa da kuma cancanta, duk da dai ita mace ce ana tunanin tana da rauni. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau.
Wato, da a ce da sakamakon wannan fili na yau da gobe za a yi amfani wajen bayyana zaɓe da Donald Trump yau ya sha ƙasa. Fatanmu da muke ga Amurkawa, Allah ya zaɓa muku mafi alkhairi. Saƙo daga Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani.
Donald Trump shi ne zaɓin alheri. Babu munahucci, gaskiya da gaskiya komai ɗacinta. Zaɓen Trump shi ne fahimtar juna ƙeƙe da ƙeƙe. A tsari irin na Donald Trump, idan ina da matsala da kai zan hito hili in haɗi maka tunanina game da kai, kai ma ka haɗa min tunaninka game da ni. Da haka za mu fahimci menene yasa na ƙijininka ko kuma menene yasa ka ƙijinina. Wannan ita ce ingantacciyar hanyar kawo zaman lahiya tsakanin al'umma da ƙasashe. Da zarar muka gane abin da ya kawo ƙiyayyarmu, to za mu iya nemo hanyar da za mu sasanta. Sasantawa ta haƙiƙa ba ta munahucci ba. Up Donald Trump. Saƙo daga John Hamza Hamza.
Yau da gobe, ra'ayina a gaskiya Hillary Clinton ita ce mafi cancanta da zamowa shugabar ƙasar Amurka, domin kuwa da alama ba za ta nuna wariyar launin fata ko addini ba. Amma shi Donald Trump ya riga ya bayyana maitarsa a fili. Saƙo daga Shaibu Abubakar Shekewa.
Namiji ya yi dacewa, amma saboda irin kalamun da Trump ke yi na zai hana musulmi shiga ƙasar, wallahi gwar Hillary Clinton ta mulki Amurkawa wallahi. Saƙo daga Armaya Isiyaku Aliyu.
Zaben Trump zai sa kishin musulunci ya haɓaka a duniya, zai iya sanya musulmi su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, zai iya kawo rugujewar majalisar ɗinkin duniya, zai iya kawo ƙarshen Western democracy a koma mafi dacewan tsarin mulki wanda ba cuta ba cutarwa. Sako daga Suleiman Muhammad.
Idan muka koma ɓangaren Twitter kuma at Garandiya Yusuf ya rubuta cewa a VOA Hausa duk gautan jani.
Sai kuma at Maidub 1 ya ce at VOA Hausa haba kai ma ka sani mace mai kamar maza ta fi dacewa.
At Usman Aligumi ya ce at VOA Hausa yau da gobe ni a gani na Hillary Clinton ta fi dacewa da shugabancin Amurka domin ba ta nuna kyama ko wariya ga wani bangare ko addini.
Sai kuma at Excellency 2014 ya ce at VOA Hausa a ra'ayina na fi son uwar gida Hillary Clinton ta gaji shugaba Obama domin ga alamu Donald Trump ba mutum ne mai son zaman lafiya ba.
At Abdulaziz Fira ya ce at VOA Hausa Hillary Clinton ta yi manuhohi masu ma'ana a kan Amurkawa da ma siyasar duniya gabaki ɗaya. To yanzu ga Dr. Amina Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard da bayani akan yadda ake ci gaba da kwatanta siyasar Amurka da ta Afirka duk kuwa da bambancin da ke tsakaninsu.
To maganar gaskiya ita ce a sau da dama mutane na kwatanta abin da ke faruwa a Amurka da abin da ke faruwa a kasashe masu tasowa musamman a nahiyar mu ta Afirka. Amma abin da nake so mu fahimta shine mu har yanzu demokradiyyar mu jinjira ce. Anan ana aire irin wannan demokradiyya da siyasa ana yin sa yau sama da shekara 200. Su ma a baya akwai kurakure da suka yi, haka dai ana gyarawa har suka samu kansu a yadda suke a yau. Mu kuma idan ka kwatanta da samun yancin kanmu da kafa kasashen da siyasar gaba ɗaya bai wuce shekara 50 ba, kusan kuma shekara 50 din gaba ɗaya rabin sa ko fiye da rabi ma an yi su ne a ƙarƙashin mulkin soja. Saboda haka nan ba a samu damar gina tsari da kuma wato manufofi na siyasa na demokradiyya da suka dace ba. Amma hakan ba shi yake nuna cewa a ci gaba da yin abu kawai kara zube ba. Akwai abubuwan da za mu iya koya abin da ake a nan. Misali shine a ba wa mutane damar zaben wanda suke ya dace, kuma ya zamanto cewa waɗanda ake zaba a matsayin delegates wato wakilai suna da muhimmanci sosai-sosai, saboda su ne za su tantance waye ya kamata jam'iyya ta tsayar. Idan aka zaɓi delegate da ba su san abin da suke yi ba ko ba su san ciwon kansu ba kuma wanda za a ba su kuɗi su karɓa, to matsalar da ake samu shine idan suka je zaɓen fitar gwani maimakon su zaɓi wanda ya dace a ƙarƙashin jam'iyyarsu sai su zaɓi wanda ya fi kuɗi. Shi yasa siyasar ma ba za ta yiwu ba sai kana da kuɗi a irin gurinmu, kuɗin kuma da za ka ɗauka ka ba wa mutane su ka sayi ra'ayinsu su zaɓe ka. Amma in kika duba a nan gurin ba wai mutane ɗan siyasa ne suke ba wa mutane kuɗi ba, mutanen su suke tara kuɗi su ba wa ɗan siyasa da suke goyon bayansa. Haka ɗin ya sa idan kai ka cire kuɗi ka goyi bayan ɗan siyasa ka bashi domin ya yi kamfen ya yi fafutukan neman zaɓe, to idan ya ci kana da bakin da za ka fito ka ce ai mu muka tsaye da kai, mu muka zaɓe ka, mu muka goyi bayanka. Kuma shi ma dole wai an ce san baki ya ci dole ido ya ji kunya. To hakan nan idan har kuka zaɓe shi ko kuka goyi bayansa ko kuka tara masa kuɗi, to dole dai zai iya ƙoƙarin sa ya ga cewa ya kwatanta gaskiya ya yi abin da kuke so. Amma a gurinmu za ka ga cewa sau da dama su 'yan siyasa suke fitar da kuɗi, wani lokaci ma ba kuɗinsu ba kuɗin sata, su ba wa jama'a don a zaɓe su. Amma idan ya zamanto cewa akwai wakilai na ƙwarai wanda suka san ciwon kansu, dattawa da kuma matasa da mata da suka san me ake ciki, hakan zai sa a tsaye da 'yan takarar da suka san me suke yi a duba cancanta. To wannan abin da za mu koya na farko kenan. Abu na biyu shine mu a gurinmu da sa da kaji an ce an yi taron siyasa, to in ba a yi sa'a ba sai ka ji an fasa wani kai ko kuma ga an zo taron siyasar da su kokara da sanduna da adda da barandami, wanda hakan nan din wato yana nuna cewa ba wai ra'ayi ake fi a yi kamfen ba. Wani lokaci ana amfani da ƙarfi ne da tashin hankali. Zai wahala a nan gurin a yi taron siyasa ka ga wai an yi fashe-fashen kai ko kuma an tada hankali. Hakan nan din ya sa wato za a yi abu cikin kima, za a yi abu cikin daraja, cikin zaman lafiya. To kaga idan ba mu tsaftace yadda ake yin siyasa ba, su kansu mutane na ƙwarai ɗin zai wahala a ce sun fito sun tsaya. idan ba mu tsaftace yadda muke yin siyasa ba, kamar mata da ake ganin su da kima, sai ga cewa zai wahala su zo su shiga siyasa a dama da su. Saboda mummunar fahimtar da ake wa siyasa a gurinmu shine ana ganin kamar matan banza ne kawai za su je su shiga wajen campaign ko su yi abin siyasa. To wannan abin da ya kamata mu koya kenan. Abu na uku wanda ina ganin shi ma yana da muhimmanci sosai sosai shine amfanin kafafin yaɗa labarai, musamman shafukan sada zumunta na zamani wajen aika ko. Za mu ga cewa a yanzu duniya ta canja sosai sosai. A da an kana so mutane su ji sakonka sai ka je ka gidan rediyo ka yi magana, wanda kuma yawanci gidan rediyon na gwamnati ne, idan abin da za ka faɗa ya saba gwamnati ba za a bar ka faɗa ba, ko kuma sai ka je gidan jarida an rubuta mutane su karanta, wanda kuma ba kowa ne ke karanta jaridar ba. A hakan ya sa wato a da in kana da ra'ayi ko kuma kana so ka wayar da kan jama'a ko kana so ka nemi goyon bayansu, sai ko kana da kuɗi ko kuma kana da damar da za ka bi gari gari. Amma yanzu kusan mutane da dama suna da wayoyin salula a hannunsu, wanda suna da kuma yanar gizo a ciki, wani lokaci kuma suna amfani da shafukan yaɗa zumunta. A kullum ina gani ta Facebook, ta Twitter, sako za ka ga in ka yaɗa shi cikin kankanin lokaci mutane da dama za su gan shi, za su same shi. Wannan a nan 'yan siyasa suna amfani da shi sosai sosai. Za ka ga cewa in ka je ka shafukan sada zumunta na Facebook, na Twitter da sauransu na 'yan siyasa, za ka ga magoya bayansu da dama suna bin su domin samun bayanai da kuma fahimtar manufofinsu da ayyukan da suke yi. Mu ma a gurinmu ina ganin ya kamata a ce 'yan siyasa sun mai da hankali wajen amfani da wannan, musamman zai taimaka musu wajen fahimtar me mutanen da suka zabe su suke faɗa, zai kuma taimaka musu wajen su ma su bayyana irin ayyukan da suke yi wa mutanensu. Kuma kusan kowane ɗan siyasa yana da manufofinsa. Duk matsalar da ka ɗauka za a fito a ce maka ai in akan harkar tsaro ne ga abin da wane yake so yayi, in akan harkar tattalin arziki ne ga abin da wane yake so yayi, in akan abin kiwon lafiya ne ga abin da wane yake so yayi. Hakan zai taimaka kafin ku zaɓi mutum ma kun san irin alƙawuran da yayi. Kuma idan bai cika ba, akwai tarihin maganan da yayi a rubuce da kuma a hoto da kuma bidiyo, wanda gobe idan ya dawo ce yana so a sake zaɓensa, za ku iya fito masa da shi ku ce to ai gashi a baya kai wannan alƙawari, kace zaka kaza zaka kaza zaka kaza zaka kaza, duka wannan zuki ta malle ne baka yi ba, saboda haka mu ba za mu zaɓe ka ba. So wannan ma wani abu ne da zamu iya koya kuma mu yi amfani da shi.
To yanzu kuma ga 'yar majalisar dattawan Najeriya Binta Masu Garba da bayanin abubuwan da ta gani a wajen babban taron na jam'iyyar Democrat.
Michelle Obama, matan shugaban kasa, ta fita ta taɓa ɓangaren mata, ta taɓa ɓangaren iyali, ta taɓa ɓangaren baƙaƙe, ta taɓa ɓangaren Latino, kuma ta taɓa ɓangaren matasa. Sai ta ce in aka ce mata akwai rana ɗaya za ta iya fita ta samu kanta a cikin farin gidan da suke kiran White House, gidan shugaban ƙasa, ta ganyen matanta guda biyu wahasunar wasa da dabbobinsu a waje baƙaƙe. To ya nuna kowane ɗan America, matasa ko matashi, ina da ƙarfi da gobe zai iya zama wani mutum. Sai ta ce yanzu ya in matanta da Allah ya bata, ta san in aka zaɓe ita Hillary za ta samu kwanciyar lafiya, saboda ta san 'yan matanta ba za su samu fargata ba. Sai aka duba kuma shi kuma mijin Hillary da ya fita, sai aka gan wani sabon faifai da aka fara kuma. Ya fita ya nuna wace ce matansa da ya sani shekara 40, kusan 41 ko 42 da suke da aure. Ya faɗa inda ta fara da take matashiyanta har suka zauna suka yi aure, har suka samu ɗansu na farko, inda ta yi ta taimaka mishi lokacin da yake zama loyansa, lokacin da ya zama gwamna na ƙasansa, har ya zama shugaban ƙasa. Akwai abu biyu zuwa uku da ya ce in aka zaɓe ta, lallai mai wajibi ne mutanen America ba kamar mata da matasa za su samu zaman lafiya kuma da ƙoshin lafiya. Ya ce da ya santa maganin ta ɗaya ko biyu ne, inda za a samu equal opportunity ma matasa, ko kai baƙi ne ko kai fari a fannin maganin makarantu. Kuma in kai mace ce ko ke mace ce, in kina da yara, wajibi ne a bar uwa da yaranta su zauna waje ɗaya, So wannan ya nuna in aka zabe ta mata da matasa za ta samu uwa da kasan zafin cikin su. So akan wannan ne da na duba in aka ce har Hillary ta kai labari ta zama zakara kuma aka zo aka zabe ta, to ina gan ta riga ta fashe kwai da matan ba Najeriya kada ba ne duk duniya za su alfari shirana daya wata rana su za su zama wani abu da za a zo ayi kallo har ayi mamaki. Ba kaman wajen bangaren mu mutanen arewa Najeriya kullum ana kuka a bar mata kan mata su tashi su je makaranta, saboda ba wai in ka je makarantar ma ne za ka zo ka zama wani abu, a'a idanun ka zai budu za ka san me yake faruwa a duniya, za ka iya kuma ka shiga siyasa. Siyasan da ake yi ba wai ana yi ne ba ko saboda ana so a yi. Ni na gani tun shekara kusan 10 na uku na ake nan a cikin majalisa da muka fara, matan da aka zaba a arewacin Najeriya sun yi kallon da aka zo aka gani, amma me yasa ba a bar matan su ci gaba? Guda biyu na sake fadawa, ana ta maganan kabilanci a ciki, ana ta maganan addini, amma yanzu da muke kan tafiya mace ne za a iya zaɓe ta a samu zaman lafiya, mace ne za a iya zaɓe ta da ta san zafin uwa, ta san zafin aihuwa, kuma ta san zafin inda za ta ɗauka yaro har ta kawo shi ya zama mutum ko ta zama budurwa. So ina gan maganan abin da ya faru a America na gan wani sabon lale ne da Ubangiji Allah yake so ya nuna mana banda su mutanen America. Republicans sun yi nasu. Abin da mutanen America suke tuba menene da kuke da shi a kan table da za ku iya ba mu da zai iya cire mu a cikin wahalallukan da muke. Abin mamaki a cewa America ana da mutane miliyan 1.1 kusan 47 da suna cikin talauci. So wannan maganar talaucin nan ba kuɗi kawai a Najeriya ba ne. Amma ya za su zo su gani ta ne wannan 47 nan za a iya samun su samu zaman amma su fita da cikin hanyar talauci da za su iya samu abinci a kan tebu nasu, da za su iya tura yaransu makaranta, da za su tashi wajen fannin neman asibiti su samu da za a iya duba su ba wajen lalle sun kashe kuɗi da yawa ba.
Yawwa, to a takaice Senator, kasancewar kin yi kamar yadda kika faɗa a baya cewa shekara wajen 13 kina majalisa, a takaice yanzu wace shawara zaki ba wa matashi da farko ma dai ko mace ko namiji amma matashi wanda yanzu suna ta fafutukar cewa sun kai matsayin da za a ba su makami, kuma cikin jawaban da kika ji a wannan convention din kin ga ba daga lokaci ɗaya bane ba kawai Hillary ta zama matar governor har ta zama matar shugaban kasa har ta zama senator secretary of state sannan kuma yanzu tana neman ma ta zama shugaban kasa sai da ta fara daga kasa, amma zaki ga cewa ba haka bane ba tsarin mu a gida.
To yanzu na kamar a Najeriya a siyasance mutane sun fara ganewa wane ne ya kamata ya cancanta da za a yi fitar a zaɓa da zai ji tosayin talakawa kuma ya tallafa ma talakawa. Amma in kika duba inda muke yin siyasa a Najeriya ba a san bambancin wane ne ɗan majalisa ba, ba a san bambancin menene aikin gwamna ba ko shugaban ƙasa ko kuma karamin hukuma. Amma inda muke tafiya kamar lokacin da na zama 'yar majalisa a tarayya da nake wakilcin mutanen Kaduna ta Kudu kusan shekara 12 2014 da ya wuce, na ɗaya ne ba 'yar IPP yan Kaduna ce amma ne ba 'yar Kaduna ba ce. Amma an tsaya aka duba mun yi ma maza mai saka yi muna bari mu duba wannan mace mu ga me za ta iya yi. Suka fita aka zaɓe ni da muka zo majalisa, ina gan a cikin duka nike zan ce karama a cikin su duka da shekara na da kai komai ba. Aka sai aka zuwa mun idanu shekara hudu kuma aka dawo aka kawo magana kusan guda biyu, maganan addini da maganan kuma kabilanci. Amma mutanen Kaduna ta Kudu bangaren Kaduna ta Kudu suka ce a'a, munnin aikin da binka kai maganan addini da kabilanci ba za ka yi ba, na ɗaya ba ta zage mu ba, ba ta zage addinin mu ba, ba ta wulakanta kuma da ka'idar mu wanda muka aji. Aka sake yi kafin na tashi na koma Adamawa aka ce ga abin da binta ta yi a Kaduna ya kamata mu sake bata hanya. Na sake yi kafin kuma Allah ya bashir 211 ban samu komawa ba, amma kuma ba a bane ba. Aka sake tura sunana zuwa National Conference, sai kuma an jima can shi gwamna na Nada da Murtala Inyako, sai ce a ajinta sai ka cancanta ki zama mana chairperson ko chairman na jam'iyyar Ramon na APC a Adamawa. Da Allah da ikonsa kuma muka gama siyasa, ana gani ma wane ne zai kuma zai nemi kujaran Adamawa ta Arewa da za ta zo sanata. Ni ne ina ganin karshen da na ɗauka kujaran na kafatika, saboda ba a samu wanda za a ce ya cancanta ba, ko aka zan wanda zai iya faɗa da kaɓarancin mutane. So in kai matasa ka san kana da sha'awa da za ka zama ɗan siyasa har kuma a zaɓe ka, akwai halaye ke mace ya kamata ki duba da za ki adana kanki. Zan ce duk matan da suka fita a arewacin Najeriya da har suka fita aka dama da su har suka kai labari, sun nuna gaskiya da ƙwazo, da sun kai mata ne kuma ba su duba, ba su kawo reni ba, ko suka wuce ɓangaren maganan addininsu. Amma akwai ire-iren mazaje da komin kyawawan aikin da ka yi, su dai kawai in suka ce ba su so ba su so. Amma in ka ce kai matashi ne kuma tashiya da kike neman wannan abubuwan, ba za ki tashi rana ɗaya faramta ce kike nema ba. Za ki fara ne daga cikin ƙarƙaran da kika fita, ki nuna irin halaye wajen da za ki iya taimaka kamar da muke Kaduna. Da ina taimaka da mata a je a kwashe bola, a nuna inda ya kamata a yi hygiene, a'a in kika yi abinci ya kamata a kwashe falo, a'a da asusun da ya kamata a buɗe, duka matan da suke cikin kunne ba ta binkita ba. Ban san wannan bin wata rana zai iya zo ya nuna mun na fita neman abu ba, za a ce a'a ga abin da binta ta yi, da ga abin da binta ta yi. So halayenmu da za mu fara daga farko shi ne zai iya kai mu labari a ce an cancanta a zaɓe ki ko a zaɓe shi. Kamar mata, akwai 'yan matan gwamnoni da suke majalisa, akwai waɗansu kuma matan gwamnoni sun zo na ƙarƙashi ne sun kallafa waɗansu mata sun tashi. Amma abin da nake ce, in mace ba za ta tashi ta ce za ta fita siyasa ba, in ba ta nima albarkacin iyaye ba da kuma albarkacin namijin da ta yi aje ta a gida kuma da irin na iyalinta. So ba za ki fitna na faɗan na farkon na ba za ki tashi karamta ce wannan abin ba. Kuma irin abin da kika fara ne, kamar Allah jikan rai ita Laila dogon yaro, akwai irin halaye da ta ce mun binta ga inda ya kamata ki bi, ga inda ya kamata ki bi, ta za ki tafiya da mutane. Kuma wallahi na sa shi kuma na gani haka. Ba za ki tashi rana ɗaya ba, kin ce za ki zama 'yar majalisa, ki ce a kira neman sanata. A sai ki fara a wani wajen da za ki gani kika samu karɓuwa, sai ki fara gina kanki a siyasance kafin ki kai da za ki kai wajen da za ki. Amma waɗansu ana magana wata shida zuwa magana siyasa, sai ki ga mata sun ɓare, wai a'a suna guduwa saboda babu kuɗi ba wannan. Ba kuɗi ba ne shi ne duka abu. Halaye da zaman da aka yi da mutane. Wata rana ina tallafawa tallan mutum ko tallan mace. In aka duba ita minista na ita foreign affairs ita Khadija Abba, ba ita ta fara daga commissioner kafin ta zama member har majalisa. Da gidan kusa kuma ina shugaban shi ma dan majalisa ne a manadattawa. Kashin an tashi neman mata daga arewan kudancin arewan gabas ta nan wannan sai aka same ta. Kafin aka ɗauke ta kuma ta zama minista. So na faɗa halayen da za ka fara da irin tafiyar da kake yin da mutane shi ne zai iya tallafa ka ya sai da kai kafin mutane. Amma abin da muke faɗa ma mata ba kamar matan Najeriya. Awacin ne warancin Najeriya. In aka zan mace ɗaya ta ce ta tuna neman abu, ya kamata a goya mata baya, a mara mata baya. Daga in aka zo maganar siyasa ran zaɓe, a cikin kasa 100 kusan 70-75 mata ne suke fita su je su dangwalawa wanda suka gani ya cancanta. Amma in aka zo raba abin da ya kamata a ba ma mutane, sai a fege matan kuma a lungu a ba mazajen. So roƙo muke ma masu gwamnoninmu da ko shugaban ƙasanmu a tallafa ma mata a gan aikin da mata zai yi, zai iya ba ma iyayenmu da suke karkara da ba su so 'yan yaran su je makaranta ba kamar matan 'yan mata ta arewacin Najeriya. Saboda su gan wannan zuwa makarantar neman ilimin boko zai sa ma'yan matan nan ba ilimi kaɗai ba ne, za su iya kawo abin da zai kawo mamaki ma ƙasanmu ma jihar namu.
To, yanzu kuma ga na'i kare ikon Allah da labarin ɗan iya.
Jigum na iske ɗan iya zaune yau kamar wata gawa, nace anya kuwa ɗan iya lafiya na ganka zaune baka ko motsawa, yace kai dai bari kawai na ikara ka same ni ne cikin damuwa. Demokradiyar kasar mu ce nake ta kokarin hada ta da ta Amurkawa, amma da na hada sai in ga harkar harkallar siyasar mu babu wani abin sha'awa. Kaga dai a makon jiya jam'iyyar Republican ta Amurka ta yi taronta na kasa don zaben wanda zai taka mata takara cikin natsuwa. Gashi a wannan makon ma ita ma jam'iyyar Democrat ta tattara nata taron gunin ban sha'awa. Abin da ya burge ni ma shine yadda kowane dan takara ke jirge jawabi a kafafan sadarwa, musamman ma dai kafafan zamani irin su dandalin Twitter da Facebook din da kowane dan kasar ke yawan lekawa. Mu kuwa ƴan siyasar mu sai zagi da soke-soke da sunan adawa. Nace eh lalle kam dan iya ka faɗi gaskiya, saboda a sabon salon samfarin siyasa fa an bar mu a baya. Shi yasa ma ƴan siyasar kasar mu ba su amfani da kafafan yada labarin zamani wato social media. Amma kaga ai a Amurka Hillary Clinton da Donald Trump ta wannan kafafe suke jawo hankalin magoya baya. Dan iya ce to ai da ma tunanin da nake kenan kafin ka rufe ni da tambaya. Kaga dai turawa su yakin neman zaben su fa ba su sakalkal ƙarya. Shi yasa suke rubuta komai a dandalin su na Twitter ko Facebook babu wata hayaniya. Amma ƴan siyasar mu masu alƙauran ƙarya lokacin neman zaben da suka fi kowa magiya, ai bai yiwuwa su rubuta irin waɗannan alƙaura a dandalin da suka tabbata talakawa za su iya bibiya. Don kuwa ka san dukkanin alƙauran shugaba Obama na nan akan Twitter tun daga shekarar 2008 har ya zuwa yanzu, domin su ka san ba sa tatsuniya. Nace lalle kam ɗan iya shi yasa ma naga ƴan siyasar ƙasar mu suke yawan barin mu da nadama, domin ko sun ga sun san wasu daga cikin talakawan mu sun faye kwalama ko kuma zalama, kamar dai yadda su kuma ƴan siyasar mu suka yi suna a fagen hadama. Shi yasa lokacin neman zabe sukan bi mu da lalama, su dinga yawan hawan draw safiya da yamma. Kuma da yake Allah ne kawai ya san karatun kurma, sai su dinga yi mana rufa-rufar cewa za su taimaka mana idan suka dare can sama. Amma duk nacin da zamu dinga yi don ganin sun rubuta alƙauran da suka yi sukan ce mana mu yi hakuri da Allah mu daina tantama. Kuma da sun lashe zaben sai ka ga maimakon a ce ga sunan suna yi mana ko kasar mu hidima, sai kawai su buge da wasan buya, har ma idan mun yi musu tunin alƙauran da suka yi sai su ta faman yi mana gardama. Dan iya ce to kaga dai ashe yanzu kai ma ka gane muna da matsala babba, domin tun daga lokacin yakin neman zabe ne mukan sauka daga kan turba. Kasan a kasashen mu ne kawai ƴan takara ke rabon kuɗi tsaba, saboda da sun san suna neman a zabe su ne don kawai su ci riba ko kuriba. Amma a Amurka da sauran kasashen da suka ci gaba, talakawan kasar ne ke karo karan kudin yakin neman zabe ga ƴan takarar da ke da haiba. Shi yasa da kansu ne idan suka ga gargada sukan tunkari tunkuɗa shugaba. Sai dai mu gashi ƴan siyasar mu za su yi ta gallaza mana azaba, amma muna gani ba ma iya komai ballantana su yi fa wata fargaba. Saboda haka idan dai ba gyara kai wa tsarin siyasar mu ba, talaka da masu mulki ne kawai za su yi ta gabza gaba.
Jamila, na ikara ikon Allah. Kin ji bayani?
Na ji bayani.
Allah ya kare mana kai Isa lawal ikara.
Amin.
Yawa duk waɗanda suka bi mu a Facebook, Jamila, galibin su sun ce Hillary Clinton ita ta hi cancanta a nan dai. Sai Abubakar Ahmad Roni ya ce Hillary ta ci ƙuri'ar matasan yau da gobe, don haka zan so Jamila ta hito mana takara ko da ta gwamna ce a jihar Kano, ke kuma Hajiya Halima a jihar ku a Niger, domin za ku samu ƙuri'unmu kashi 95 cikin 100. To Jamila,
ai ni na riga na gaya miki cewa ni dai ƴar campaign ce. Zan miki campaign saboda na yadda da
kina wa Allah ki kalle ni nayi kama da ƴar siyasa.
So
ina kin ga ɗan siyasa in yayi magana ya haɗu ƙarya, in yi alƙawari bai cika ba, in ka bashi amana ya ci.
Kuma
wannan alamu ne guda uku na minahi, ni kuma wallahi ina tsoro. Ina kuma ki ruwa mini asiri ka aje a kama inna yanzu in ji an ce an kai ta kutuka lau.
Allah rufa saboda kawai kin furta.
Kin gani ba na so ƴan Nijar, ba na son, ba zan tsaya takara ba.
Ni dai ina dan zan da dan
takara ne. Sai gobe yawa. Dai bincike ta zaro zance.